الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na Laraba 18 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1434 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 30 ga watan daya shekara ta 2013 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 9 a bangaren lissafi suratu tauba kafin darasi na yau tambaya 1 zuwa 2 suna iya gabata na sai me waye dan uwa ke cewa mutun ne yayi arwalla bayan yayi arwalla sannan sai aka dau jinin sa shin fitar da jini yana daya daga cikin abubuwan da ke warware arwalla baya daga cikin abin da ke warware arwalla sawa'an da kansa yazo ko kuma daukan shi akai kamar habu kamar sauran su ba sa daga cikin abubuwan da ke warware arwalla iya abubuwan da suke warware arwalla takaitattu ne dadin fa'ida fitar bawali ko bayan gari ko iska an gane ko waɗannan ukun sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sabani akan su wanda ke akwai sabani shafar mace ba ta daga cikin abubuwan da ke warware arwalla a magana mafi inganci haka nan wato kasancewar shafar gaba shi ma baya daga cikin abubuwan da ke warware arwalla a magana wanda take mafi inganci an gane ko sai dai kamar yanda wasu malamai suka jamma a tsakanin hadisan in mutun ya shafi gabansa da nihi shahawa to arwallarsa ta warware amma in ba dan shahawa bane to babu maganar sake arwalla a kan shi na to wannan abu ne wanda yake tabbatacce wai cin naman doki doki halaka ne kamar yanda hadisai sun wuce a lissafa Asma'u diyar Abu Bakar Allah ya kara mata yadda ta ce a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yanka doki mu da iyalin gidansa muka ci don haka babu dalilin da ya haramta cin doki a malikiyance ma cin doki makaruhi ne ba haramu ba ne kuma cikin irshadus salik cai wal azhar al karahatu fil kai magana mafi bayyana karhanci game da cin doki ba haramu ba haramci ba don haka da Allah yake wal khayla wal bigala wal khamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamu nan Allah ya ambata mafi rinjayen amfanin da ake da doki amma babu dalili a wannan aya game da haramcin cin doki kamar yanda al-Imam Malik Allah ya ji kansa yake ganin cewa cin doki haramun ne anan Allah ya ambata mafi amfanin da ake doki shine a hau ayi ado kamar yanda Allah ya ce wala kaila ubangiji ta'ala shi ya halitta muku dawakai wal bigala da alfadari sai ya ce wal hamira da jakai litarkabuha dan ku hau wazina kuma dan ku yi ado
ya
to dan haka lamun anan lamun ta'lil ce amma ba tana nuna cewa haramun ne cin doki kadai abin da yasa Allah ya halicci doki illa dan a hau ai ado kamar yanda dalilai sun wuce a lissafa waɗanda suka tabbatar da halaccinsa darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya ƙarshen aya ta 28 fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu innamal mushrikuna najas fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadha wa in khiftum aylatan fasawfa yughnikum Allahu min fadlihi in sha inna Allaha alimun hakim wanda kasancewar ita wannan aya tana nuna mana duk wani wanda yake koma bayan mumini matsayinsa datti ne kasamta ne ubangiji ta'ala yace ya ayyuhal ladhina amanu ya ku jama'ar muminai innamal mushrikuna najas ubangiji ta'ala yace ku san da cewa mushrikai kadai najasa ne ma'ana najasa ne innama siga ce min su yagul hasr innamal mushrikuna najas kadai mushrikai wato najasa ne kazamta ne amma wace najasar ake nihi shin in kai hannu da kafiri sai ka je ka wanke hannunka ba haka ake nihi ba najasa anan najasa ce ma'anawiya domin najasa kala biyu ce akwai najasa hissiya akwai najasa najasa hissiya akwai najasa ma'anawiya najasa wanda take hissiya kamar misali bawali kamar bayan gari da sauransu wannan najasa ce hissiya wanda hannu yakan iya tabawa ido yakan iya gani hanci zai iya jin warinta to duk abinda zaka iya gani da idanka ko zaka iya dafawa da hannu ko zaka iya shakar shi da hancinka ko zaka iya dandana da halshi an gane ko zaka iya shafar shi shine ake kira da alhissi amma in aka ce ma'anawi abinda baka iya jin shi balantana ka hango shi balantana ka dafa shi don haka me ake nihi da najasa anan shirkar da take cikin zukatan su da kafircewar da suka ma Allah subhanahu wa ta'ala da manzonsa shine kazamtar don haka abubuwa na najasa ma'anawiya suna da yawa irin su keta irin su hasada irin su riya da ji da kai wannan dukkan su najasa ne amma najasa ce wadda take ma'anawiya to shine anan Allah ya ce innamal mushrikuna najas kusan da cewa mushrikai najasa ne ubangiji ta'ala ya ce fala yaqrabul masjidal harama kar su kusanci masallacin Allah mai alhurma ba'da amihim hadha bayan wannan shekara an gane ku bayan wannan shekara ta su kenan daga wannan shekara ubangiji ta'ala ya ce a taka musu burki wanda ku a shekara ta tara ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika Abubakar a matsayin shugaba na mu'minai domin aikin haji ya tura Aliyu dan Abi Talib ya karanta suratul Tauba a taron alhazzai mu'minai da mushrikai kowa ya je daga cikin sakon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura Ali da shi shine cewa kada daga wannan shekara kada a sake wani mushriki ya zo yayi haji kuma kar wani yayi dawafi wato a halin yana zur kamar yanda su mushrikai suke yi to shine anan malamai suka ce almasjidul haram abinda ake nihi harami gaba ɗayan sa baya halatta mushriki ya shiga domin anan da Allah ya ce almasjidul haram ba a nihin masallacin karan kansa ma'ana zagayen harami gaba ɗayansa bai ya halatta mushriki ya shiga kamar yadda ubangiji ta'ala ya ambaci haramin da sunan almasjidul haram a waccan aya subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa allazi barakana hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir domin mi'raj isra'in da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yi shi ne daga gidan ummu hani daga ita kuma gidanta kenan yana cikin zagayen birnin Makka ba daga cikin masallaci ba amma sai Allah ya ambaci gidan nata da cewa Al-Masjidul Haram to dan haka anan harami na Makka haramun ne mushriki ya shiga baya halatta don haka hatta da na Madina lalle bamu san ba wani dalili wanda ya haramta shiga harami na Madina duk da cewa manzala sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi ya ce lalle Ibrahim alaihi salam shi ya maida Makka harami na Ubangiji subhanahu wataala manzon Allah ya ce ni ma na maida Madina harami ne na Ubangiji subhanahu wataala to dan haka hatta da ita Madina idan ka fito akwai hanya wadda take yankewa za a ce wannan dariqu gairin musulmi kenan duk wanda yake ba musulmi ba ba zai shiga cikin harami na Makka na Madina zagayewa yake koda wani al'amari ya kawo shi ba a barin shi shiga cikin wannan harami biyu don haka duk kafiran da suke kasar Saudiya iya bakin su jidda amma ba sa shiga birnin Makka da Makka da Madina ba sa shiga Madina sai dai su yanke su tafi akwai wata karamar hukuma wadda ake kiranta Yambo daga nan hanya kenan ta kan Makka wadda suke zuwa Madina wadda ta fito daga wajen Jidda daga nan take yankewa hanya ta wanda suke ba musulmi ba sai sun zo sai dai su zagaye amma ba sa shiga harami wanda yake na Madina to shine anan Allah ya ce kada su kusanci masallacin Allah wanda yake mai alhurma kamar yadda bayani ya gabata cewa baya halatta ta kowane hali kafiri koda akwai alkawari tsakanin shi da musulmi to baya halatta ya shiga masallacin Allah mai alkurma koda musta'man ne an gane ko koda wanda zai nemi izinin a amintar da shi ya zo ya dan yi wasu abubuwa to indai Makka da Madina ne wannan aya ta haramta musu kwata-kwata to amma kasancewar sauran wasu garuruwa waɗanda suke na musulmi kamar Hijaz to wannan lalle kamar irin su Makka da Madina da Ba'ifa da wannan yanki wanda yake har zuwa kusan iyakar Sham to anan malamai suka ce za a iya barin mushriki ya shiga amma ba da nihin zama ba zai zauna irin zama na bako kenan ba zai wuce kwana uku ba in ya cika kwana uku sai ya tattare kayan sa yayi gaba ya koma domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni yake cewa akhrijul mushrikina min jaziratil arab ku fitar da mushrikai manzo Allah ya ce daga cikin tsibiri wanda yake na Larabawa wannan yankin Makka da Madina da Taif da sauransu don haka Umar Allah ya kara masa yadda shi ya fitar da su lokacin da ya zamanto khalifa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani mushriki sai da ya fitar da shi sauran garuruwa na musulmi malamai suka ce ya halatta mushriki ya je ya zauna amma tare da sanya hannu na jama'a ta musulmi in sun bashi amana cewa yanzu ya zauna sun dora masa ka'idodi waɗanda suka dace na kar ya bar ya bayyana addinin shi kar ya yi wani shashanci da sauransu to wannan yana iya zawa ya zauna to shine Ubangiji ta'ala sai ya ce wa in khiftum ailatan in har kun ji tsoron talauci cewa idan an fitar da su daga cikin haramin Allah kenan kayan kasuwa za su yi tasgaro kamar yadda kenan jama'a ce take haduwa an ce kar su kusanci masallacin Allah mai alhurma Ubangiji ta'ala yake jan hankalin mu'minai domin wasu sun ji tsoron cewa to in aka fitar da su kenan yanzu kasuwa ta tsaya Ubangiji ta'ala sai ya ce wa in khiftum ailatan in har kun ji tsoron talauci game da fitar da mushrikai Ubangiji ta'ala ya ce fasawfa yughnikum Allahu min fadlihi insha da sannu Ubangiji ta'ala zai wadatar da ku daga fadalarsa insha a idan ya ga dama Ubangiji ta'ala sai ya wadatar da mu'minai Ubangiji ta'ala ya saukar musu da ruwa ya fitar musu da tsirrai ya buɗa musu arziki ta hanyoyin da ba sa zato ba sa tsammani wa man yatawakkal 'ala Allahi wana wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib sai ce inna allaha alimun hakim lalle Ubangiji ta'ala masani ne dangane da maslaha ta bayinsa hakimun kuma mai hikima ne wanda baya aza abu sai a mahallin da ya dace da shi duk abinda Allah ya ce a yi ko a daina akwai hikima da ya ce kada mushrikai su kusanci masallacin Allah mai alhurma akwai babbar hikima saboda kazamta ne datti ne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يدفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وبيجي تعالى كيشوا قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. Ku jama'a ta muminai, Ubangiji ta'ala ya ce ku yaƙi jama'ar da la yu'minuna billahi, waɗanda ba sa imani da Ubangijinsu wala bil yawmil akhir, kuma ba sa imani da yini na ƙarshe shi ne yinin alkiyama. Wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasulu, mutanen da ba sa haramta ma kansu abinda Allah ya haramta musu da abinda manzansa ya haramta musu. Wala yadinuna dinal haqq, waɗanda ba sa addini na Ubangiji subhanahu wata'ala shine addinin musulunci. In ka dauki al-haq kenan anan Ubangiji subhanahu wata'ala, domin suna ne daga cikin sunayensa. Wa ya'lamuna anna Allah huwa al-haqqul mubin. Wala yadinuna dinal haqq, ba sa addini na Ubangiji subhanahu wata'ala. Ko kuma ka ce wala yadinuna dinal haqqi, wato ba sa biyayya ga Ubangiji subhanahu wata'ala biyayya ta ma'abuta gaskiya. Kenan wala yadinuna ay wala yuqiuna ba'ata ahlil haqqi, ba sa biyayya ta waɗanda suke masu gaskiya, waɗanda suka yi imani da Allah da ranar kiyama. Minal ladina utul kitaba, wato daga cikin waɗanda aka ba su littafi gabaninku sune Yahudu da ƴan mushaw. Ubangiji ta'ala ya ce ku ci gaba da yakar su hatta yi uɗul jizya, wato sai an kai in sun yarda sun amince, wato za su ba da jizya al-yadi, wato akan tilas. Wa hum sajirun, kuma halin suna kaskanci. Wannan aya umarni ne Ubangiji ta'ala yake ma muminai cewa su yaƙi duk mutanen da ba sa imani da Allah, ba sa imani da ranar kiyama. Wanda wannan aya ce muku kama, wanda na tabbatar mana jihadi abu ne wanda yake tabbatacce, kuma sai ya dangana da kiyama, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana. Wani dan uwa ke cewa wani malami ya fito a talabijin yana cewa ai maganar jihadi yanzu babu ita, wai ba maganar jihadi ya riga tun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi jihadi ya kare. Kaga wannan tsabar jahilci ne, kuma in ma ba jahilci bane to son zuciya ne, saboda dan abun da yake amsa daga wajen waɗanda suke datti kazanta sune Turawa, wanda kasancewar su da mai iya abun da suke fama a yau. Duk wata aya wadda take maganar jihadi to a daina karanta ta, sun san dai cewa a shahi ta a fitar da ita daga cikin alkur'anin abu ne wanda ba zai yiwu ba. To amma abinda suke bukata a daina karanta ta duk ayar da take la'antar Yahudu ko dan mushaw, da duk ayar da take umarni da jihadi, to ba sa bukatar abin nan kinta. To wanda ayoyi na alkur'ani sun wuce a lissafa nan, Allah ya ce mana qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir, duk jama'ar da ba sa imani da Allah, ba sa imani da ranar kiyama, waɗanda ba sa haramta ma kansu abinda Allah da manzansa suka haramta musu, wala yadinuna dinal haqqi, wanda ba sa addini addinin musulunci. Ubangiji ta'ala yace ku yake su, sai yace minal ladina utul kitaba, daga cikin wadanda aka ba su littafi. An gane ku? Wanda aka ba su littafi, to nan wanda ma suke da addini Yahudu da ɗan mushaw, Allah ya ce mu yake su in dai ba su shiga addinin musulunci ba. To ina ga wanda ba shi da addini ba ma guje, kenan huwa min babi aula. Sai yace hatta yu'udul jizya, ubangiji ta'ala yace sai in an kai sun yarda cewa za su ba da jizya. Anyadi, dangane da wannan kalima ta anyadi, wasu malamai suka ce ma'anar ta kina an qaharin wa zulli, tilas za su kawo su ne ka. Wasu malamai suka ce anan abinda ake nihi Abdullahi dan Abbas yake cewa za su kawo hannu da hannu su bada maganar, ma su ba wani sako ya kawo bata taso ba, kai da kanka a matsayin ka na arne za ka kawo wannan karu ka me kama jama'a ta musulmi. Wasu malamai suka ce an yi din abinda ake nihi kenan annaqadin wala nasi'a, take yake ba maganar jinkiri ba maganar abi ka bashi, idan aka zo dole za a yi tsaye sai ka dau wannan jizya ka bada. Wasu malamai suka ce anan in an yi ma'ana su bada kuma su tabbatar da cewa sai sun yi godiya in sun meka, saboda wannan wata baiwa ce musulmi suka musu, an bar su akan addinin su su dan dau wani abu na dukiya su bada ga jama'a ta musulmi. Wa hum sagirun, ubangiji ta'ala yace kuma halin suna kaskantattu, dangane da halin suna kaskantattu, malamai suka ce in sun kawo jizyar shi wanda ya kawo arna a tsaye zai meka, shi kuma wanda zai karba ya zamanto yana zaune, a nuna masa cewa hanyar jirgi da ta mota ba ɗaya ba take, mumini matsayinsa ya wuce matsayin dukkan wani arne. Wasu malamai suka ce anan kasance Abdullahi dan Abbas yace in an amsa yace sai an taka wuyan shi, shine ma'anar ruhun sajirun. Al-Imam Al-Kalbi yake cewa in an amsa shi kuma sai a zungurke shi, an gane ko? Shine anan Allah ya ce wa musajirun. Wasu malamai suka ce anan kasancewar idan za a amsa in ya kawo sai a ci kwalar shi a girgiza shi, in an amsa kuma sai a tunkuda shi. Duk da cewa dai anan Al-Imam Shafi'i yayi kawowar da zai yi, wannan hukunci ne na musulunci kuma ya nuna cewa a kaskance yake. Wani yakan iya cewa to ai wannan keta haƙƙi ne na ɗan adam da sauransu, kasancewar duk abin da Allah zai yi akwai hikima, wai ba ana buƙatar ba ne ba a wulakantar da mutum, fama ne ake a ceto ka daga gaɓawa wadda take ta wuta. Wannan jizya da Allah ya ce a amsa daga wajensu, halin suna kaskantattu, don wannan kaskanci ya kai su cewa bari ma su musulunta gaba ɗaya su huta, tunda duk ran da arne ya musulunta ɗaya yake da musulmi, matsayin shi dan uwa ne ga dukkan wani mumini, baya halatta zubar da mutuncinsa ko dukiyarsa ko jininsa, dan Allah ya ceto bayinsa ne daga cikin gaba ta halaka. Ubangiji ta'ala ya shar'anta irin wannan hukunci. To shine wannan aya, wasu malamai suna ganin cewa ita jizya ta keɓanta ne ga waɗanda suke mazawwa littafi, Yahudu da ɗan mushaw. An gane ku? Tunda Ubangiji ta'ala anan ya ce minal ladina utul kitaba, wato daga wanda aka ba su littafi kenan gabanin Alkur'ani su ne Yahudu da ɗan mushaw, su ne in suka ce ba za su musulunta ba lokacin da aka kai musu farmaki, idan an kiraye su zuwa shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, idan sun ki sun ce ba za su musulunta ba, sai a dawo mataki na biyu a ce to ku yarda a matsayin za ku bada karu ga jama'a ta musulmi, ku tabbata akan addinin ku. In sun yarda sun ce za su bada wannan jizya, shikenan sai a tabbatar da su akan addinin su, ba za a tirsasa musu ba cewa dole sai sun musulunta. Idan suka ce ba za su musulunta ba kuma ba za su ba da karu ba, to mataki na uku shine dole za a yake su, amma duk wani wanda yake koma bayan su ba maganar jizya, in ma ya musulunta ko a yake shi. Wannan haka ne kamar yanda malamai suka dauki irin waccan aya, la ikraha fid din, babu tirsasawa game da shiga addini na musulunci, wannan ta takaita kenan ga ahlul kitabi farko in an kira Yesu zuwa musulunci in sun musulunta fa lillahi alhamdu in sun ce ba za su musulunta ba to sai a nemi jiriya daga wajensu to duk da cewa al-Imam Malik da al-Imam al-Auza'i su suna ganin cewa dukkan wani kafiri in yaki musulunta za a iya amsar karo daga wajen shi sai wanda yake murtad wanda ya bayin musulunta ya yarda wannan shi ba maganar ra'am shi karo daga wajen shi in ma ya dawo musulunci ko kuma a sare masa wuya an gane ko amma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi ittifaki akan cewa ba majusi wanda yake kwata-kwata ba shi da addini ba ma guje kenan wanda ai akwai kafirai waɗanda suke bautar gumaka da sauransu an gane ko to su waɗannan yatar su za a yi wannan malamai sun ce ba a karɓa jizya a wajensu to amma ba majusi wanda yake ba ma guje shi wannan ana iya amsar jizya daga wajensa kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato suka yi ittifaki akan haka kamar yanda wato Amr ibn Dinar hadisi na cikin sahihul Bukhari wato yaji bajala na faɗa cewa Umar Allah ya kara masa yadda baya karbar karu daga wajen majusawa sai da Abdurrahman ibn Auf yazo ya kafa masa sheda cewa tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya karbi jizya daga wasu majusawa na wani gari da ake ce masa Hajar don haka kasancewar kuma iya abinda shi Abdurrahman ya faɗa masa kamar yadda yake cikin wata riwaya manzon Allah yake cewa sunnu bihim sunnata ahlil kitabi majusawa manzon Allah yace ku bi da su hanyar kuka bi dangane da mazawalin tari in sun ce ba za su musulunta ba to ku karbi karo daga wajensu wannan babu sabani a wajen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan haka kenan anan malamai suka ce to dangane da cewa wannan ta takaita ga Yahudawa da ƴan mushaw malamai suka ce waɗanda suke ba ƴan mushaw ba ba Yahudi ba ba da wanda yake misali wanda daga baya zo ya shiga addinin Kiristanci ko addinin Yahudanci bayan Allah ya shafe wannan addini da turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce ba za a amsa ba an gane ku ma'ana anan duk wanda ya shiga Kiristanci ko Yahudanci kafin Allah ya turo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan sai a kwatsa shi a cikin Yahudawa da Nasarawa za a iya amsa daga waje shi kamar misali akwai Larabawa da yawa waɗanda suka shiga cikin Kiristanci suka shiga Yahudanci kafin Allah ya turo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to irin waɗannan malamai suka ce akan iya amsa daga wajensu to amma duk wanda ya shiga Yahudanci ko ya shiga Nasaranci bayan turo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ba maganar ra'am shi jizya in ma ya musulunta ko a yake shi don haka wasu malamai suka ce hatta da yankansu baya halatta a ci duk wanda ya shiga Kiristanci ko Yahudanci bayan turo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai kafin turo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya shiga shi akan iya amsa daga wajen shi amma bayan an turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba maganar amshi jizya in ma ya musulunta ko a yake shi to ita wannan jizya tana da gulgudu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi wanda na cikin sunan Tirmidhi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura Mu'az dan Jabal zuwa birnin Yaman cewa dukkan wani baligi Mu'az ya amshi dinari daga wajensa ko kuma abin da yake na abin da yake daidai da dinari wanda yake na haja an gane ko dinari guda za a amsa game da dukkan mutum wanda yake baligi wannan kuma dalili ne kan cewa yaro karami ba a amsa daga yaro karami ba a amsa daga mace wanda za a amsa sai wanda yake namiji wanda yake baligi za a amshi dinari kuma ba bambanci tsakanin mai kudi da talaka in kana da dinari ka bada in ba ka da dinari to ka bada kaya masu kimar wanda suka kai gwargwadon dinari wanda dinaran nan guda 20 shine yake bada nauyin gram 85 an gane ko kenan anan gram 85 shine zaka kasa shi kenan su 20 kenan nawa zai bada hulhudu su nawa kenan kenan kamar misali gram 4 ne dai da kamar kusan kenan rubi haka to yanzu in ka dauki duk gram daya kudin shi akalla ya kai jikka 18 a dinariya tsaka tsakiya kenan jikka 18 takwas su hudu kenan jikka 72 banda durin da zai hau kenan akalla kowanne abin da za a amsa za a amshi kudi wajen jikka 80 wajen jikka 75 ko sama da haka shine gurgurun in ma ka bada jikka 75 ko ka bada abin da yake kimar jikka 75 kuma wannan du'a matsayin shekara ne za a amsa duk da cewa wasu malamai suna ganin cewa in mawadaci ne to dinari hudu za a amsa illa kasancewar wancan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana ba bambanci tsakanin mawadaci da talakka talakka anan kenan wanda yake da abin da zai bada amma wanda aka wayi gari ba shi da abin da zai bada to wannan shikenan ya sare daga kanshi wanda yake miskini ba shi da abin da zai bada wannan ya sauka daga kanshi Ubangiji ta'ala ya ce wa qalatil yahudi Uzairu ibnullah wato yahudawa suka ce Uzairu wato dan Allah ne wa qalatil nasara almasih ibnullah wato nasarawa suka ce wato annabi isa wato dan Allah ne ta'ala Allah amma yaqulu zalimuna uluwan kabira zalika qauluhum bi afwahihim ubangiji ta'ala yace wannan fadar su ce tabaka ma'ana ƙarya ce suka yi mattakazallahu sahibatan wala walada ubangiji ta'ala bi rikima ta ba balantana da don haka kasancewar shi Uzairu wani bawa ne na ubangiji subhanahu wata'ala salihin bawa yahudawa sai suka rike shi a matsayin cewa dan Allah ne kamar yanda su yan mushaw suka ce annabi isa dan Allah ne domin almasihu suna ne daga cikin sunan annabi isa alaihi salam wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rada masa ismuhul masihu isa ibn maryama rasulullah to dan haka anan kenan shi dan mushaw na kace masa masihi wannan ka darjanta shi dan bai ya dacewa a ce masa almasihu domin annabi isa alaihi salam ya raba hanya da shi iya abin da ya dace ka gaya masa inda larabci ne ka ce masa nasrani domin daman nasarancin su suka kirkira shi ba annabi isa bai zo da shi kenan kamar yadda suka yi da'awar cewa su nasarawa ne to haka ya kamata ka kiraye su amma jingina su ga annabi isa a ce masa almasihu wannan bai ya dacewa domin an darjanta shi shi kuma ba shi ba annabi isa alaihi salam in har yana so hanya ta haɗe da shi da annabi isa nan gaba to ya musulunta ya meka wuya ga manzon ga Allah da manzonsa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ubangiji ta'ala yace zalika qauluhum bi afwahihim wato wannan fada ce wanda take tabaka ma'ana ƙarya shi yudahiuna qaulal ladina kafaru min qabl ubangiji ta'ala yace sun yi kamantacce ne ya da fadar waɗanda suka kafirce ma ubangiji subhanahu wata'ala gabanin su ma'ana sun kamanta fadar su kenan da fadar waɗanda suka kafirce ma ubangiji subhanahu wata'ala gabanin su an gane ko waɗanda suka kafirce ma ubangiji subhanahu wata'ala su ma sun fada cewa mala'iku ƴaƴa ne na ubangiji subhanahu wata'ala shine ubangiji ta'ala yace qatalakumullah ubangiji ta'ala ya la'ance su annayu faqul wato kaka ake juyar da su daga gaskiya wato bayan dalilai sun tabbata cewa ubangiji subhanahu wata'ala ba shi da da balantana ba shi da mata balantana da kamar yanda ya siffanta kansa lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba a haife shi ba ubangiji ta'ala ya ce ittakhadhu ahbarahum sun maida malamansu wa ruhbanahum wato da waɗanda suke masu ibadar su duk da cewa a habar malaman yahudu ake yi ar-ruhban sune malamai waɗanda suke na ɗan mushaw ubangiji ta'ala yace da su yahudu da su ɗan mushaw ittakazu ahbarahum wa ruhbanahum sun maida malaman su arbaban alloli min dunillahi koma bayan ubangiji subhanahu wa ta'ala ma'ana sun maida malaman su a matsayin cewa su ne ubangijin allolin su wanda suke bauta musu min dunillahi koma bayan ubangiji subhanahu wa ta'ala wal masiha ibn maryam sannan su ɗan mushaw sun maida isa ɗan maryam cewa shine allah su ubangiji ta'ala yace wa ma'umiru su ko gaba ɗayan su ba a umarce su ba a cikin littattafan da manzannin su suka zo musu da shi illa li ya'budu ilahan wahida sai dan su kadaita ubangiji subhanahu wa ta'ala shi kadai an gane ko kar su sanya masa abokin tarayya illa li ya'budu sai domin su bauta ma ilahan abun bauta wahidan daya daya shine ubangiji subhanahu wa ta'ala la ilaha illa huwa wanda babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya face shi ubangiji ta'ala yace subhanahu sarki ya tabbata gare shi dangane da duk abin da bai dace da shi ba amma yushrikun dangane da abin da suke hada bautar Allah da shi kasancewar anan Allah na bamu labarin cewa yahudu da ɗan mushaw sun maida malaman su a matsayin cewa su ne allolin su suke bauta musu ibadar cewa sun musu biyayya ne akan saba ma Allah subhanahu wata'ala domin yau idan mutum yayi laifi idan yayi so sai ya je fasto shi zai halitta masa abinda Allah ya haramta masa ko kuma ya haramta masa abinda Allah ya halitta masa haka malaman su suke kamar yadda Adi ibn Hatim Allah ya kara masa yadda ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin nan akwai kurwa a wuyan shi shine salib wannan kurwa ta ɗan mushaw ta zinare sai manzon Allah yake cewa ya kai Adi idra hadhal wasani min unkik manzon Allah yake cire wannan gunkin jefar da shi Adi yace sai na fitar da wannan gunki sai na jefar da shi sai na isa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya iso ne manzon Allah da ya ga wannan kurwa yace ma zai fidda ta yace da nazo sai na samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta wannan aya ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masiha ibn maryam yahudu da ɗan mushaw sun maida malaman su alloli kuma bayan ubangiji subhanahu wa ta'ala da manzon Allah ya gama karanta wannan aya Adi yace sai na ce masa inna lasna na'budu ai mu ba ma bauta musu manzon Allah sai yace alaysa yuharrimuna lakum ma ahalla Allah shi ne zuma da manku ba sa haramta muku abinda Allah ya halitta sannan kuma ku haramta ma kanku ku yarda da haka manzon Allah yace wa yuhilluna ma harrama Allah shi ne ba sa halitta muku abinda Allah ya haramta Adi yace kultu bala nace kwarai ya rasulullahi haka ku al'amarin yake so da yawa malaman mu sai su haramta mana abinda Allah ya halitta mana ko kuma su haramta mana abinda Allah ya halitta mana manzon Allah sai yace fa tilka ibadatu wannan biyayya da kuke musu ai ita ce ibada domin duk wanda ka masa biyayya ka masa da'a ya halitta maka haram ko ya haramta maka halal to ka maida shi cewa shine Allahnka domin halittawa da haramtawa abu ne wanda ke hannun Allah duk lokacin da mutum ya yarda ya amince akwai wani mai halittawa ko haramtawa ko ma bayan ubangiji subhanahu wa ta'ala to ya kafirta ya zama mushriki shine anan ubangiji ta'ala yace wa ma umiru yace ba a umarce su ba illa li ya'budu ilahan wahida sai dan su bauta ma abun bauta daya daya ilahan bi ma'ana ma'budan su bauta ma abun bauta wanda yake makadaici la ilaha illa huwa wanda babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya face shi subhanahu sarki ya tabbata ga ubangiji subhanahu wata'ala dangane da duk abin da bai dace da shi ba amma yushrikun game da abin da mushrikai suke hada bautar sa da shi ubangiji ta'ala yace yuriduna an yudfi unurallahi bi afwahihim abinda suke nihi shine buce hasken Allah subhanahu wataala da bakin su. Me yasa Allah yace da bakin su anan? Saboda karyace-karyacen da suke. An gane ku? Saboda ta wannan hanya suke famar su buce wato addinin musulunci, abinda ake nihi da kenan nurullahi anan addinin musulunci. Yuriduna, Ubangiji ta'ala yace mushrikai abinda suke nihi an yudifi nurullahi, shine buce hasken Allah addinin musulunci bi afwahihim, wato da bakin su. Dan haka duk zaka je a kafafin yada labarai a kullun abubuwa ne ake fama ake yada su, amma ba komai ake nufi ba illa kawai dauda da fuska ta musulunci. A wayi gari kenan mutane su ne sanci addinin musulunci su ringa kyamar shi. Shine Ubangiji ta'ala yake cewa wa ya aballahu, Ubangiji ta'ala yaki illa an yutimma nuruhu, face sai ya cika hasken sa. Kenan duk kokarin da za su yi na su buce hasken Allah ba za su iya ba. Kamar yanda malamai suke faɗa wato cewa abin da yafi karfin ka kake famar cewa sai ka kawar da shi, to wannan zaka bata lokaci ka gama rayuwarka, wannan abu yana nan ba abin da zai same shi. To haka addinin musulunci yake. Kamar yadda wani mawaki yake cewa kana bi sakhratin yawman li yuflikaha falam yadhirha wa auha qarnahu alwa'il. Menihin kenan ya gusar da abin da yafi karfin sa? Suka ce kaman bunsurin dutse ne wanda yazo yana tunguzan dutse domin wai shi so yake ya ga yawar gaza dutse. Yace falam yadhirha, yace bai cutar da dutse ba, komai bai balgata ba, wa auha qarnahu, amma ya rauna na kafansa. Kamar yadda a Hausa ake cewa sara da sassaka ba sa hana gamji toho. To dan haka duk zagon kasar da za a ma musulunci da duk makarkashi yadda za a masa, za a gama musulunci yana nan. Kamar yadda waɗanda suka gabace ka duk kafircinka sun riga sun wuce sun bar musulunci yana nan. Wani malami yake cewa wa kan min jibalin qad alat shuru fatiha rijalun fazalu wal jibalu jibal. Yace da yawa yake cewa duwatsu waɗanda suke manya-manya mazaje sun hau kan dutsen, kuma sun gushe dutsen yana nan matsayin sa na dutse ba inda yake. To shine anan Ubangiji ta'ala alƙawari ne yake mana cewa musulunci sai ya dangana da alkiyama. Duk yakar da za a masa ba yanda za a yi a wayi gari a ce yau musulunci ba a jin ɗuriyarsa a doron ƙasa. In har nan an gama da shi to wani wuri zai bulla. Shine Ubangiji ta'ala yace yuriduna an yudifi nurullahi bi afwahi, iya abinda suke nihi shine buce hasken Allah da bakin su, ma'ana da karyace-karyace. Wa ya aballahu illa an yutimma nuruhu, Ubangiji ta'ala yaki wato face sai ya cika hasken sa, ma'ana musulunci sai ya dangana da alkiyama. Walau kan hal kafirun, Ubangiji ta'ala yace koda kafirai sun ki, sai yace huwa allazi arsala rasulahu bil huda, Ubangiji ta'ala shine ya turo da manzansa Muhammad salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alayhi bil huda, wato da shiriya. Shiriya anan abinda ake nihi alqur'ani, sai yace wa dinil haqqi, da addini na gaskiya shine addinin musulunci. Li yuzhirahu ala dini kulli, dan Allah ya daukaka musulunci akan dukkan wani addini. Walau karihal mushrikun, Ubangiji ta'ala yace koda mushrikai sun ki, ma'ana addinin musulunci sai ya daukaka ya kire dukkan wani addini. Wannan alƙawari ne wanda yake na Allah, wanda ta hanyar yaƙa a yau wani addini ake cewa ya fi kowane addini yawa a doron ƙasa, addinin Kiristanci. Amma maganar ba haka bace ba, musulunci ya lullunka su. Saboda su in ka ɗauki mafi yawan ƙasashen Turai ba kowa ba ne da yake Kiristancin, a mutum goma ƙalla ka samu mutum ɗaya na addinin Kiristanci, tara wannan gaba ɗaya ba su da addini. To amma duk waɗannan sai a kwatsa su a ce Kiristanci suke, mafi yawan su sai a ce kawai Kiristanci suke. To lissafi ne ake badawa wanda yake a baibai, ko nan ƙasarmu da ake cewa kusan kashi ɗaya ne a cikin dari, ɗigo ma ba su kai ba. To don haka kasancewar duka wata hanya ce wadda take ta yakar jama'a ta musulmi, ta dama su Yahudawa ba su mai dafi gefe. Su addininsu addini ne na gado, ba sa kira zuwa Yahudanci. Shi ba Yahudi ba ya kira zuwa ga addinin shi. wai dan kar ka zama ba yahudi ka shiga aljanna saboda shi a iya yi itikadin shi ba wanda zai shiga aljanna a ranar kiyama sai ba yahudi su ba sa kira zuwa ga addinin su to shine anan ubangiji ta'ala yace addinin musulunci shine yace huwal ladhi arsala rasulahu bil huda ubangiji ta'ala shine ya turo da manzansa bil huda da alqur'ani wa dinil haqqi da addinin musulunci liyuzhirahu ala dini kulli dan Allah ya daukaka addinin musulunci akan dukkan wani addini walau karihal mushrikun ubangiji ta'ala yace koda mushrikai sun ki don haka kasancewar hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa la yabqa ala zahril ardi baitu madarin wala wabar illa adkhalahu Allah kalimatul islam yace gida a doren kasa a birni ko a kauye Allah ba zai bar shi ba sai ya shigar da kalima ta musulunci imma bi izzi azizin aw bi zulli zali koda wato shine daukaka ta wanda yake mai daraja ko kaskancin wanda yake makaskanci kenan ka karbi musulunci ka samu daraja da martaba a duniya kafin makoma ka lahira ko kai gaba da shi ka hadu da kaskanci da wulakanci tun daga duniya har zuwa makoma lahira to dan haka alƙawari ne na Allah subhanahu wataala kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa la tazalu qa'ifatun min ummati mansuruna alal haqqi ko kuma mansurina alal haqqi mansure la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta yati amru Allah wa hum ala zalik manzon Allah yace wata jama'a daga cikin al'ummata manzon Allah yace ba za ta gushi ba tana tabbaci akan gaskiya ma'ana tana abin taimakama akan gaskiya manzon Allah yace duk wanda zai musu makalkashiya ko wanda zai saba musu ba zai cutar da su ba suna kan haka hasi al'amarin Allah ya zo shine gab da alkiyama idan alkiyama ta kusanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa ubangiji ta'ala zai turo wata iska wadda take daddada za ta karbi dukkan ran wanda ke akwai imani daidai da misqala zarra a cikin zuciyarsa gaba ɗaya za ta dauke su manzon Allah yace kuma ya baka malla khairati wanda za su rage a doren kasa sune wanda babu alkhairi tattare da su ma'ana kafirai da mushrikai da munafikai don haka yace fa yarji'un nasu ila dini aba'ihim a lokacin nan mutane kuma sai su koma addinin uwayensu da kakanninsu shine kafirci daman kiyama ba za ta tabbata ba kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa sai akan waɗanda suke lalatattun jama'a waɗanda suke kafirai na insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
الله أكبر الله أكبر الله أكبر